kiyaye lafiya. Amma kada ku yi sa domin ga shirin yau da gobe.
Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a sashen VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kana Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 zamu magana ne akan kula da lafiyar fata yayin da aka shiga hunturu.
Zara muna tafa da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakiliyar sashen Hausa za ta ji ta bakin jama'a akan dabarun da suke amfani da shi wajen kula da lafiyar fatar su a wannan yanayi na hunturu. Sannan ta jiyo mana ta bakin jami'an kiwon lafiya akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraro, bari mu fara da jin ta bakin jama'a ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da mutanen garin Jos.
Sunan Ladi Emmanuel, ina zama a Jos anan.
To ga batun hunturu ya zo, kuma kin san yawanci wannan hunturu yakan zo da iska ne. Ta yaya kike kula da jikinki?
To wannan hunturu kowa ya san hunturu namu na Jos. Yakan zo lokacin mu mata yana ba mu kashi, because yakan sa jikin mu ya bushe. Kuma wannan jikin ya bushe nan zaka ga baka ji dadin jikinka, ban ka fita makai kanka kamar a mace. Ba zaka ji dadin yanda jikinka yake ba. To wani lokacin muna mai kanmu dan kuskure mu dan hikima. Yawa mu dan gyara jikin nan. So wani lokacin zaka dan nima akwai su mai da baya son hunturu. So mun riga mun zo na mun gane yanayin Jos. So za mu dan nima wani su dan mai irin su abin nan, sai mu dan ci irin su abinci masu dan kyau, so da ya dan sa jikin ma fatan jikin mai dan wani dan hasken sansansi haka nan.
Kin ce kwaskwarima, wato akwai man da kike shafa kenan, shi yasa ni ganki lumilumi haka.
Yawa akwai ke ma kin ganni. Wani lokaci akwai dan mai da nake shafa, tana nan da dan oil. To shi naka dan hada cikin dan mai naka dan na shafa, sai kaga jikina dan abun nan don san yanayi. Amma lokacin ruwa bana ma kula da shi, because lokacin jikinka ba zai bushe ba.
To amma idan aka ce jiki ya bushe, menene illan bushewan wannan jiki?
Mun san birnin Jos wani lokaci hamatan nashi yazo zai zo too harsh. So jikinmu ba eh karfi, kuma karfin shi nan da yazo yakan samu damuwa a jiki, yakan sa jikinka sai bushe wata iri. To bushewan jikin nan wani lokaci a yanayin impact na sanyin ne yanda yake zuwa. To in yazo din nan gaskiya ya kamata yi dan hikima kenan da na bai na.
Akwai wanda zaki ga jikin su ya tsatsage ya farfashe, wanda wani ma har sai ki ga kaman kafa yayi faso yana jini. Kina ganin kaman duka wannan sanyi ke janyo shi?
Wayan su sanyi ne yake jawo shi, because wayan su kuma fatan jikin su ne. Wani lokaci haka in yanayin abun ya canza yana dan affecting din su, suka ga ya sasage musu jiki. Kaga mutum na tafiya jiki ya sasage kaman using razor naka ya gemi shi jiki. To wani lokaci impact na sanyi bai karbe su ba. Wayan su ba na aka haife su ba, sun zo ne zama. So zuwa zaman nan garin kuma lokacin ya canza haka yana bata musu jiki. Ko wanda ba ka haife su a nan ba, ko ni yanayin jikin mutum ne. so in ganyen iskan yazo da yawa ba sa iya jimrewa shi
da kayan sanyi fa yana rage wannan fafashewan jiki ko kuma tsatsagewa ko kuma taimaka ma fata don kar ya samu illa
to wani lokaci kayan sanyi nan wani lokaci yana da kyau because ya kadan steam maka jiki duniya dan tara maka zafin nan iskan baya samu ya bushe maka da jikin da kyau because kullun ka duba jikinka zaka ga kana cikin wannan kayan sanyi yana dan taimaka wani lokaci
me kike ganin al'umma za su yi musamman wannan lokaci na hunturu
gaskiya kamun faran doki wannan matakin ko da shike kamun jiki nake ga ya kyau haka ni ma ban doki shi da sauki ba because ni yar Jos ne amma ba aiwa ban girma anan Jos ba nazo ne yauwa bayan da iyayena suka dawo aiki suka bar aiki suka dawo shin na fara zaman nan da nazo nan ban same shi da sauki ba ni ma jiki na fara haka sai na kai na ce to wannan abun bari doki wata mataki to matakin da na doka kenan da na nima kai na hikima in kamun kusa mu shiga hunturu zan fara shafa wayannan mai din so zan ga mai din nan na fara shafa ya fara sa jiki na fara sabuwa da shi to kamun iskan yazo ba zan samu matsala ba sosai
to ga wanda baya da kudi na irin mai da kike shafawa fa kina ganin kamar a talakance akwai abinda mutum zai amfani da shi domin ya kare wato wannan fatan shi daga kamuwa da irin
wannan shawara da zan ba wa wasu mata in wanda ma bai da wannan kudin ya siya irin wannan kananan mai da muke sawa a cikin mai shafawun mu akwai wata mai da ake yi shi iyayen mu su kakannin mu sun yi man kade shi mai na da kyau sosai in ka samu ainihin original ka dan sa shi da yawa amma lokaci ka sa da yawa zai sa jikinka ya baki in kai mai dan so farin fata to wani lokaci ka dan tarfa ka dan a cikin mai kana dan mixing da dan ko vaseline naka ko na buwa yakan dan sa jikin ne ya sumul
sunana Audu Alex Ibekas amma na kira na da Sankara an fi sanar da Sankara ne anan Jos
to gashi na ana hunturu yanzu ya fara shigowa wanda kuma ka san nan Jos dama guri ne na sanyi da hunturu da wannan iska yaya wato wannan hunturu ke shafan lafiyar fatan jikinka
kisan dai hunturu dai lokacin bushewan fata kenan lokacin tsagewan jiki ne gaba daya daga kan baki zuwa hannayen nan duk suwa su abin nan lokacin tsagewan su kenan amma lokacin hunturu kuma lokacin ne inda ka gane da nazari ya kamata da duba a dinga sayan mai kin ga a kunna abin da kike kira lip balm masu kuke kira kasani ma 150 ne yawa shine ya kamata ina ga 150 ne ya kisa da shi yanzu kuma wannan kai amfani zai dan maka dan wata 2 3 hakan nan amma in ba kudin wannan za a yi dan lakuta vaccine da muke shafa jikin nan a dan sa cikin dan karaman dan roba ko dan leader dan kuma sa sanu ri saboda in baki fara kana ko dan hannu za ya dan shafa hannu haka amma akwai kuma abin da kike kira man kade yawa wannan ma shi ma zai taimaka don jikin ya tsuma fashewa yanzu akwai cuta to kin ga kuma ya zama ciwo kama fara sayan magani na famin abin nan
kana magana akwai cuta kenan cuta na iya shiga jikin mutum ta inda ya tsatsage a jikin sa
yana faruwa musamman na kafa ya sage ya fara jini ba rubawa ba sa magani ba an bude haisa ga kafa fara cinya kamar kasa ya zama babban ciwo kafa so ya kamata da lokacin da daga nan in ga kafa da safi ko ma mai jikin ka ba daga nan samu dan vaccine din nan shafa hannaye a shafa kifa gefen kafa hakan nan dan tafin hannu hakan shafa fuska hakan nan da muke yara da muke girma Jos muna yara iyayenmu lokacin sayan sweater kenan ya dinga sa ma yara sweater manya ma dinga sa sweater kada ce wai su sanyi ya buga kowa ne hadda manya musamman manya dan jiki ya fara su faku ana samu ko irin hulan sanyin nan dan siya nan sawa a rufe mayar jiki a daina kwana a cikin fanka a cikin sanyin nan dan bude window kadan amma kada sa yin da zai idame jiki kuma a daina bari yara suna kwana kan kasa kuma in taburma ne ya dan ni madan wani dan abu dan sako dan zani a rashin fada kan taburman kamar yara su kunta kai in ba kamar ku shigan sanyi shigan kirji kenan
to musamman a karkara yanda kake maganan nan dole yara za su fita waje a cikin kura su yi ta wannan birgima kana ga kamar ta ina iyaye kuma za su taimaka ma yara domin kasu kamu da koda wani cuta ne ko kuma fatan su yayyage dalilin wannan hunturu
ya kamata da ce dai in dai yaro ya je lokacin muke yara mun je mun wasa wanda da yamma amma an dawo ne ya kamata a mai yara wanka da yamma musu wanka shafa musu wannan vaccine din a shafa musu mai daddare don su yi bacci in ma ko ne da ya buɗe ma kin ga mai ne taimaka idan rufa kaman gare waye
sunana Jamilu Abdullahi Mazadu
to haji Jamilu gashi nan lokacin hunturu ya zo kuma lokaci ne na sanyi wanda yakan shafi fatan jikin mutum kai ya kake kula da fatan jikinka
da farko dai ba na wanka da ruwan sanyi kwata-kwata idan wannan lokaci ya zo na biyu kuma ina kokari a baya kafin sanyi mutum zai shafa ko yawancin mu muka shafa ne kawai a hannu gurare da suke exposed to iska dan mai kenan thank you muka shafa man ne a hannu gafa da fuska da kai to amma yanzu duka jiki ne muke kokarin mu tabbatar mun shafa mannan sanin
daga kai kenan har kasa
har kasa sannan kuma mukan yi iya kokarin mu tabbatar mun saka kaya da za su ringa dan dumama mana jiki ko sweater ko kuma mutum ya dan saka wani riga a ciki kafin ya daura wata akai sannan mukan kuma saka mai a lebe saboda kiyaye tsagewar lebe sannan ina yawan sanya takalma sauciki saboda kuma safa saboda kiyaye faso kaushi da makamantansu sannan kuma har yanzu cutar corona bata saka mutane da yawa suna saka takunkumin fuska wannan ba to amma yanzu sanyi ya sa da dama suna amfani da wannan ni ma kuma na daga cikin masu amfani da wannan abin sosai saboda sanyi saboda iska irin wannan
na san dai kana da iyali ta yaya kake taimaka ma iyalinka musamman mata da yara wajen ganin cewa wato basu sake sun samu illa ko kuma wannan hunturu ya musu illa ba
to da farko dai akwai wancan na'ura ta dumama daki wato room heater kenan a baya ta baci ban damu in gyara ba amma da zuwan sanyin nan yasa dole na gyara mata sannan kuma ba wuta mukan yi amfani da kasko a saka gawayi mai kyau wanda kuma aka duba shi ba kowane iri ba kuma mukan dan bar shi a waje ya ci kafin a shigo da shi daki sannan kuma gurin yaran tana tabbatarwa an sama mata dan suwaitu ita ma din mukan dai kara wannan
sunana Hannatu Rafael
to Hannatu gashi nan yanzu an fara sanyi kuma yawancin sanyi yakan zo da cututtuka da bushewan jiki yaya kike kare kanki musamman wannan lokacin sanyi
lokacin sanyi muka siya rope saboda mu dinga sa ma yara a jiki mu nema kayan sanyi su sweater su hula su socks mu sa ma yaran mu saboda karra sanyi ya dame su mu nema mai shafawa mai kyau mu ma yara mu shafa musu a jiki saboda karra sanyi ya shiga musu jiki
to kina ganin kamar za su samu wani cuta ne idan sanyi ya shiga musu jiki
suka samu akwai cutan da suka samu kamar ammonia da su typhoid din duka suka samu
to wani lokaci idan ana sanyin nan sai kiga fatan jiki yana bushewa me kike gani yake janyo haka
to yanayin nan na bushen jikin nan saboda maybe ba samu mai da za shafa ma yaron da jikin shi zai dinga yin smooth ya dinga yin kyau ba so an samu wannan ba damuwa kamar bushen jikin nan ba damuwa
to amma ke karan kanki me kike yi don ki kare fatan jikinki lokacin sanyi
ni ma na sayan mai mai kyau don in shafa don kar jikina ya dinga bushewa da dinga shafa akwai syrup namu ma ai da zamu na manya akwai shi so zamu shafa da mai shafawan mu kisa muna da saki oil din nan ai
wato mai sa laushin jikin nan
yauwa shine muka sa suka ga mata tana ta walkiya kawai sai ce kai uban nan kai ya iya rike mata da kyau wallahi
to wani irin oil kike shafa tunda dai naga kaman gashi nan kina sheki kaman ma ba sanya nan just
wallahi na ga kina shafa sibo
to yana da kyau amma baya safarin fata
baya shan farin fata da kin gan ma ni bari ne ai da na zama baturiya
to yanzu wani shawara zaki ba mutane musamman lokacin sanyin nan ta yadda za su kare ƴaƴansu da su kansu
su iyayenmu da mu mata sabobin matan nan mu dinga lura da yaranmu da kyau saboda sanyi mu siya mai shafawa mai kyau mu siya rope na yara da na manya saboda mu dinga shafa saboda mu kore sanyi
amma mai gidanki na taimaka miki wajen sayan wannan mai domin ki shafa don ki kare kanki
sosai ma gaskiya sosai sosai ina ce baya taimako na haba ina ga miki na ma Allah kariya shi yana taimako na sosai wallahi kamar ma yaman nan da na rike haba su man da na dinga yi in ka je ni mai kawo ba wai zai kawo babu
kin ce kin so a lokacin haihuwa kenan
a lokacin haihuwa lokacin karbin shi dai so gashi mun ehu lafiya gashi kuma muna shafa mishi mai mai kyau mai walkiya je ki dube shi ki gani mana
sunana Esther Jan
to madan Esther ga lokacin hunturu ya zo wato lokacin sanyi ne kuma nan just an riga an san cewa guri ne na sanyi ya kike kare kanki daga wannan sanyi
gaskiya sanyin nan mun riga mun saba da sanyi amma muna siya sun mai mai kyau sai mu yi wanka, sai mu siya syrup, mu yi shafe-shafe namu mai kyau da abinci, ka samu abinci mai kyau shine yana gyara mana jiki. Mun ci abinci mai kyau, mun shafa mai, shine mu zamu yi walkiya mai kyau.
To kin yi magana abinci, wani irin abinci yake ci domin jiki ya yi walkiya mai kyau da kika yi magana?
Gaskiya ga su ayaba, ga su doya, ga su fruit, ga su gwaza, ga su gotei, muna sha ma duk yana gyara jiki da su kwai.
To ana ganin kaman wato zamani ya zo yanda komai ya yi tsada, ta yaya kike samun wannan abincin ki ci har ya kare miki fatan jikinki da kuma lafiyan jikinki?
Gaskiya zan ce ma Allah na gode, muna dan kasuwa kadan-kadan, mun riga mun san yanda Najeriya yake yanzu, muna wahala, ga ba kudi, ga babu abinci, ma sai ka cika kudi a mudu kafin a baka abinci. Muna lallaba duk abinda mun samu, ko su ganyen nan ma mukan dafa mu ci, shi ma yana gyara mana jiki.
To ya batun kayan sanyi fa, kuna sa kayan sanyi a wannan lokaci na sanyi?
To ga ni na sa gelle, zai ni ma soyita in sa, zai ni ma dan kwali ko hula zai sa, sai in sa socks.
To amma yaran ki fa ya kike kare su?
To ga yaran kafin fita, zan fita da safe in dan wanke musu fiska ko in wanke musu jiki, in shafa su da mai rub kafin su tafi school ma, ina yi musu shiri in shafa su da rub, in sa musu sweater, in sa musu socks, in sa musu takalma, sai in ba su abinci su ci su tafi school.
Dauda Jan Soko.
Gashi nan lokaci ne na hunturu, wanda kowane shekara akan samu irin wannan yanayi, yaya kake kare kanka daga wannan hunturu?
Oh, da yake na san wannan lokacin hunturu, nakan yi shiri saboda lokacin, don kayan da mutum zai sa daidai wannan lokacin ba rin kayan da zaka sa a lokacin zafi ba, kamar su sota, su hula wanda zai rufe maka kunwa, da borgo wanda zaka rufe kanka da dare don kada sanye ya kama ka ciwo.
To wani lokaci aka fi samun sanyin nan? A nan da safe ne ko da rana ne ko da yamma ne?
Sanyin ya kan fara da safe, ya fi muni da safe, an zura rana za a dan ji dumi kadan, sannan da dare kuma za a ji.
Yawanci idan wannan sanyi ya zo ya kan shafi fatan jiki, sai ka ga yana bushewa wani lokaci har ya tsage, har yana jini da sauransu. Kana ganin kamar ya ake, ya za a yi domin a kare fatan jiki daga tsatsagewa?
To kasan na da ma rashin wanka ma zai yi a kawo wannan. In ka yi wanka ka samu mai kyau, kana shafa kinka, ina duba ka tumce fatan jikinka.
Yaranka fa?
Ni na kan ba su shawara da yake shekaru nan da mutum ya samu ba a banza ba, mun wuce yana yi da bom da bom, to mun riga muna ba su shawara ga yadda ana bi da karmin yaro, ga yadda ana yi, ga yadda ana yi, don yiwa ma yana kawo sanye. In yaro ya cika ciki ka zan wurin wuta yana fitar da wurin ba, to gaga yaro mai cin abinci ka lura da shi, sanya ma ba zai shiga cikin shi da yawa ba.
To wato kakan su saya ma yaran ka su ma kayan sanyi domin su rufe jikinsu kenan?
Kazan kamar ni na zama kamar kaka yanzu, amma na kan ba su shawara kowa kara gubi wasu kayaki na ado kawai ba, ko hadar na kayaki na terin sanya.
Sama za ka ga 'yan mata sun sa wani dan guntun riga wanda wannan lokacin sanyi.
A wannan muna shawarce su don kuna ji da tengo, amma sanyan yana shiga kaɗan-kaɗan, ɗan randa ya kai wani wuri za ku kawo mana damuwa.
Wani shawara za ka ba da kowa da kowa wato don kare kai musamman daga wannan sanyi idan zai shafi fatan jiki?
Kowane lokaci da lokacinsa, ka riga ka san musamman Jos, shawaran nan na bar duk wanda zai shiga Jos ya yi shiri don ya san ga yadda yanayi ya kan zo, sai ka siya kaya na sanye. Gansu ka bari sai lokacin sanyin mafa masu sadda kayan masu na yi sadda shirin sadda, amma gansu yi lokacin zafi zai fi maka sauki. Shawaran da nake barkin.
Zuciya ce da na bulayi, dawo da. Sai ya yi zafi, maso yi dawo, dawo da. Wai bo juyo zuciya.
ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe, inda muke tattaunawa akan kula da lafiyar fata a wannan lokaci na hunturu.
Har ila yau Zainab Batenisa ba ta sami zantawa da jami'in kiwon lafiya wanda zai gabatar mana da kansa.
Jama'a masu jin mu, sunana Kim Jerry Bot, ni pharmacist ne na zama a nan Jos. To shi fatan jikin mutum yadda Allah ya yi shi yana da gabobi da dama wanda yakan iya taimakawa ya kawo dumi a cikin jikin mutum. Saboda haka akwai wani daya daga cikin gabobin shine wanda yake da a turanci zamu kira shi fat ko kuma lipid layer.
Wato kamar yana da kitse kenan.
Kamar yana wato kitse kenan. To shi wannan kitsen asalin amfanin shi shine ya kawo dumi a cikin jikin mutum a lokaci kamar haka. Lokacin zafi kuma shi ma yana sake creating, yana sake kawo wani abu kuma daban shi kisan, yana cire wanda yake cikin jikin da nan da yawa sai fita kamar zufa. So saboda haka yadda Allah ya yi jikin mutum kenan. So shi hunturu kuma in ya tashi zuwa da shi, shi yana zuwa da iska ne, yana zuwa da wasu abubuwa a cikin shi. Akwai wanda yi suka kumshi kuma wanda suke kara ma mutum lafiya, akwai kuma wanda suke kara ma mutum cuta. Wanda suke kara ma mutum lafiya a lokacin hunturu ba su da yawa, amma wanda yake kawo cuta suna nan da yawa, sun fi masu kawo lafiya yawa. Wato ana kira su kwayoyin cuta kamar virus kia. To a lokacin da hunturu zai hura, gaskiya yakan kawo illoli da dan dama ma ciki. Akwai funga shi ma yakan iya dan zuwa daga haka in ya lando a jikin akan fatan mutum sai kawo mutum damuwa. Akwai kuma shi bacteria wanda in ya lando shi ma yakan kawo mutum damuwa, wani lokaci kuma sukan zo duka a lokaci daya akan jikin mutum. To a wancan lokaci ya kamata mutum ya dinga kokari yana sa jikin shi ya dumi, in ba haka ba gaskiya za a ji jiki.
To pharmacist, ya mutane me ya kamata su yi? Akwai mai ne ko kuma dai kayan sanyi ne ko kuma me ya kamata al'umma su yi musamman don kare fatan jikinsu a wannan lokaci na hunturu?
Na gode miki Zainab, wannan tambaya yayi sosai ya kayatar. Wato abun shine akwai abubuwa uku da zan so in faɗa. Da farko a fannin wanka, kisan akwai wasu da muke zama tare da su, zasu ce maka su in ba ruwan sanyi ba ba su iya wanka. A lokacin hunturu kamar haka bai kamata a ce mutum na wanka da ruwan sanyi ba, ya kamata ruwan da zaka amfani da shi ko zaki amfani da shi ya zama mai dumi, musamman yara da wanda suka dan sufa. Na daya kenan. Na biyu, bai kamata ana zama inda akwai fanka ba, ko inda akwai air conditioner, ko ana tuka moto, ko ana zama office, ko a cikin gida ana zama cikin air conditioner bai kyau ba. Na uku shine wanda ake ce bayan kayi wanka me zaka shafa. Wasu suka shafa wasu cream da bai kamata ba, zai kara sa su ma su kara bushewa, su kara daskarewa, kuma fatan gaba daya ba zai yi ba. To mai da kake shafa wani lokaci yana creating wani abu muna kiran shi partition profile a turanci. Wato mai da ka shafa waje zai yi kokari ya zama kamar balance da wanda yake ciki, yake kasance me yake kira shi fata. So in ya create wancan partition din sai ka ga cewa komai zai zo daidai, mi shiga zai shiga, mi fita zai fita. Amma tambaya shi ne wanne ne kake ya kamata ka shafa? Al'umma kamar ni da ku, na kowane lokacin na bada shawara, babu abin da ya samu vaccine a shafa vaccine. Vaccine shi ne ya fi kayatarwa a kowane lokaci. In an shafa vaccine gaskiya shi ya fi sosai sosai. In kuma kana da dan kudi zaka iya saya lotion. Sai kuma na karshe abin da zan faɗa Zainab shi ne akwai abin da muna kiran shi hydration, stay very hydrated. Wato ya nuna cewa ya kamata lokacin hunturu shi ne ruwa yakan dan rasa ruwa a jiki. ba wai lokacin zafi ba. Lokacin zafi rasa ana karasa ruwa ta gefen zufa da sauransu, amma kin san lokacin sanyi shine mutum ya fi fitsari aiko.
Haka
saboda sanyi so ya kamata muna dinga shan ruwa sosai, kuma ka kiyaye abincin da zai rage maka ruwa a jiki. Su ne abincin da su rage ruwa a jiki. Masu yawan shan shan zaki yana rage ruwa a jiki. Masu yawan shan ciye-ciye a soya wancan shi ma yana rage ruwa a jiki. And then kuma sai ai kokari sai a rage shan abubuwa kamar su litan da yawa da sadadin sauransu.
To akwai masu batun mai da kai wato na shafawa a jiki, kai maganan cewa Vaseline yana da kyau a shafa a jiki a wannan lokaci na hunturu, amma akwai yawanci zaka ga mata suna son dan mai da zai kara musu hasken fata. Kana ga kaman a wannan lokaci na hunturu ya kamata su ci gaba da wannan shafe-shafen?
Gaskiya irin wannan shafe-shafen gaskiya ba shi bane mai kyau, saboda kin ga shi yadda Allah ya shirya fatan jiki, shafe-shafen nan ya ke yi. Idan mutum ya canja ma mutum kalan fata ko ya cinye maka kefin fatan ka da ya kamata na kiyaye ta, yana baka lafiyan jiki, to gaskiya za a iya samu dama a wancan gefe. Me ne damuwan? Damuwan shi ne za ki iya samu cewa shi wancan gefen sama fatan shi ne yake kiyaye mutane daga abubuwa kamar su kansa daga zafin rana da kuma dai wasu abubuwan da za su iya shigo jikin mutum. So kana yawan shafe-shafen mai irin nauyin matan nan, to ni gaskiya ba kowanne bane zan bada shawara ana amfani da shi, saboda wasu su suna iya rage ma mutum garkuwan fata. Amma su rage maka garkuwan fata, hunturu yana zuwa, zafin rana na zuwa can, ni zai gagara ma ba za ka iya siya ka tare ya taimaka maka a wani ba ma, sai daga gaba daya tare maka jiki sai ga sai kusan gagara.
To pharmacist, akwai nau'in abinci ne da mutane za su ci domin ya kare musu fata domin musamman a wannan lokaci na hunturu?
Akwai sosai Zainab, akwai wato su abincin da ya kamata muna ci. Akwai wani abu muna kiran shi retinoic acid, yana taimakawa, kuma shi ana samun shi a cikin manja ne da karas. Wanda yake cin manja da karas baya da damuwa, bai samu damuwa sosai da fatan shi ba. Na daya kenan. Na biyu muna da wani abu muna kiran su flavonoid da tannin, su wannan ana samun su a cikin fruit ne kamar su watermelon,
kankana,
kankana, yawwa, nagode miki, kankana, cucumber, green beans, duk ana samun su a ciki, kuma zai taimaka da su alaiho da su albasa, duk za su same su a ciki, suna bala'in taimaka sosai. Da su garlic nan, sai kuma akwai wasu kuma su ma ana kiran su carotenoid da sauransu. In za ka dafa miya, ina laifi ka sa shi ta ciki, yana taimaka. Sai kuma wani kuma wanda dai yana dan taimaka amma ba sosai ba shi ne nama. So wannan kuma in baka da kuɗi kar ka damu, ka samu dai kar ka ci waɗancan abubuwan da na ambato ta farko. Amma ka samu nama ka iya kakara, zai taimaka, zai kawo maka su folic acid da dai sauransu, da dai zai dan taimaka ya taimake ka ya kuma daga garkuwan fatan jikinka game da tsare mutum daga hunturu.
A wasu shawara kake da shi musamman ma al'umma domin kare kansu?
To kin ga lokacin hunturu ba a daure goma sanyi, ana iya sanya, za a yi da shi, za a iya dan ketarewa, za a kana bacci, za a iya rufe jiki, sa kaya, za a iya sa sweater, za a iya sa dogon wando ko dogon skirt ko dogon zani ko wani abu a rufe ka ba. Amma al'umma ya kamata su sani da cewa abinci da muke ci shi ne zai fitar da mu daga cikin wannan wahala da zai tashi daga fatan jikin mutum, wanda in ba lura da shi sosai ba ya zama fala. Saboda haka Zainab, na so ki taimake ni, gaya ma al'umma su yi kokari, a yi kokari, a kuma kara kokari, ana duba me ake ci. Yawan soye-soye gaskiya baya taimaka, yawan zaki gaskiya baya taimaka, yawan shafe-shafe gaskiya baya taimaka. Amma idan mun koma abinda da iyayenmu suke yi, ko da an samu man kadanya ne ana iya dan shafawa, ba kalimin taimaka yake yi ba, yana ajin mutu samu lafiya.
Saurare baki daya, annan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau.
yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.
Baki labari abokin da bai da tabuka.